Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 27 ga watan Oktoba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Hafsan soji da ya jagoranci juyin mulki a Sudan ya dau alwashin mai da kasfaskan tafarkin demokradiya. Rundunar soji a Myanmar na ci gaba da murkushe ƴan ta'adda. Kana kafar China na ci gaba da adawa da shigar Taiwan cikin majalisar ɗinkin duniya.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce an fara bincike game da kashe wani magidanci da matarsa da kuma ɗansa da wasu mutane suka yi a garin Zangon Aya bisa zargin ya taimakawa ƴan bindiga. Bayan haka za ku ji cewa ma'aikatar haraji a jamhuriyar Niger ta fara faɗakar da al'umma game da muhimmancin wani sabon tsarin biyan haraji da zai fara aiki shekara mai zuwa. To sai dai wasu ƴan kasuwa sun fara ɗare-ɗare da wannan matakin.
Mu ba mun ƙi mu biya jangali bane, ba mun ƙi mu aiki waɗannan kuɗi na bagare mu waɗanda aka faɗi bisa ga fasar sarfi. Amma mun yi proposition muka ce tunda suna son kuɗin nan a ɗauke su cikin kordon kingdom, ma'ana duk kayan da mutum ya kawo in na miliyar dubu ka kawo, bayan ka biya droit de douane a ƙara maka waɗannan kuɗi a lissafa gabaki ɗaya a zuba mu gwamnati mu yarda.
Shugaban kungiyar ƴan kasuwa Sama'ila Hatimi mai aya kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. General Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin mai da kasar ga zababbiyar gwamnati. Ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka haɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya daɗe yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da ɗimbin zanga-zanga da aka yi. Burhan mai shekaru 61 a duniya yana da kawaye masu ƙarfi da suka haɗa da ƙasashen yankin Gulf da kuma wani kwamandan rundunar sojojin Sudan da ake tsoro wanda yake jagorantar rundunar mayaka ta musamman wanda ta faɗaɗa daga mayakan Janjaweed da suka yi ƙaurin suna wajen cin zarafi da fyaɗe a lokacin rikicin Darfur. Juyin mulkin na ranar Litinin wata alama ce da ke nuna cewar Burhan ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da wanzar da mulkin soji duk da matsin lamba da ake fuskanta daga cikin gida da waje domin samun mulkin demokradiyya da kuma komawa kan gwamnatin farar hula. Rundunar sojin Myanmar Matmadaw na murkushe kungiyoyin ƴan bindiga a yammacin jihar Chang mai iyaka da India da Bangladesh musamman Kiristoci, a cewar kungiyar kabila masu ɗauke da makamai, shugabannin addinai da na al'umma da mazauna yankin. Kamar yadda gwamnatin mulkin soji ko majalisar gudanarwar jiha ke kaiwa fararen hula hari da gine-ginen addini a ƙoƙari da suke yi na fafutukar kungiyoyi da ke ɗauke da makamai, mazauna yankin na ci gaba da firgici kuma da yawa sun fice daga gidajensu, in ji malaman addini da shugabannin al'umma. Fiye da kashi 90 na al'ummar jihar Chin Kiristoci ne. Tun a farkon watan Oktoba, ƙungiyar SAC ke aika dakaru masu yawa zuwa cikin jihar ta Chin ta yankunan Magwai da Sage da ke makwabtaka da su domin fatattaka ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Babbar ƙungiyar ita ce Chin National Front wanda aka kafa ta a shekarar 1988. Saura kuwa waɗanda suka fito bayan juyin mulki na watan Fabrairu sun hada da rundunar tsaron kasar Chin, sojojin tsaron kasar Chin da kuma wasu rundunonin sojoji da ke yaki da gwamnatin mulkin soja. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce an fara bincike game da kashe wani magidanci da iyalansa da wasu mutane suka yi a garin Zangon Aya da ke fama da matsalar sace-sacen 'yan bindiga. Bisa zargin baiwa 'yan bindiga bayanan sirri da al'umma suka ce sun gano yana yi. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Garin Zangon Ayan da ke karamar kuma gaba da yana cikin garuruwan da 'yan bindiga suka matsawa da kai har-haren sace mutane, kuma wasu daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka sako ne suka ce sun ga marigayi Abdullahi Muhammad Goburawa tare da 'yan bindigan, wanda hakan ya sa aka kira shi nan take. Sai dai wasu 'yan garin Zangon Ayan da suka yi wa muryar Amurka ƙarin bayani sun ce bai amsa zargin kai tsaye ba, amma ya ce ya amince dai yana aje makamai na 'yan bindigan idan sun bashi ajiya, inda wannan ne ya jawo aka kashe shi da shi da mai ɗakin shi Binta Abdullahi da kuma ɗan shi Hassan Abdullahi. Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta la'anci wannan mataki sannan ta sa a yi bincike. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Jami'an tsaro sun sanar da gwamnati an samu matsala inda wasu suka ɗauki doka a hannuwansu har aka kashe mutum uku, akwai magidanci da matarsa da kuma ɗansa, da zargin cewa sun haɗa baki da 'yan fashin daji. To har yanzu da muke wannan maganan ba a tabbatar da wannan zargin ba, kuma gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadaran wannan abin da ya auku, kuma an ba da umarni da cewa lallai-lallai a zafafa bincike. Kuma dai menene, mutane ba su da haƙƙi, ba su da hulumi su ɗauke ran mutane akan wani zargi, ai ba zama kara zube ake yi ba.
Ko yanzu an kama wani ko wata akan wanda suka yi wannan abu?
Har yanzu ina muna sauraron su jami'an tsaro, kuma da zaran mun ji daga gare su kuma din za ku ji daga gare mu.
Da yawan lokuta dai mutane kan ɗauki doka a hannunsu ne saboda zargin jan kafa na mahukunta. Sai dai masani akan harkokin tsaro Manjo Yahashin Komerta ya ce wannan bai dace ba.
A gaskiya fi sabilillahi abu ne wanda yake akwai gyara akai. Bai yiwuwa daga ana zargin mutum ko kuma koda an tabbatar ta bayyana yayi irin wannan laifi da ake zargi ya aikata, tunda komai lallacin abubuwa har yanzu muna da hukumomi kuma akwai dokoki da suka tanadi hukunci da ya kamata a yi wa mutum. Kamata ya yi a danka shi ga hukuma ya fuskanci shari'a, ya zamanto an bibiya an tabbatar sai an yi hukunci yanda shari'a ta ce. Kuma musamman laifi wanda ya aikata laifi shi ya kamata a hukunta, bai kamata wani nashi dan ya jibance shi a ce a dauko laifinsa a daura mai har ya kasance shi ma abin ya shafe shi ba. Ita kuma gwamnati ta yi da gaske, ta nuna da gaske akwai hukuma, ta nuna akwai hukunci. Bai yiwuwa a kama mai laifi a yi ta jan kafa har sai shaida da aka tattara domin sa ta lallace daga ƙarshe a zo a sako shi. Har yanzu ba mu manta ba, akwai wanda yake shi ma mai kama mutane garkuwa da su ne karɓi kuɗin fansa wanda ake cewa Evans, an kai kusan shekaru nawa yanzu ana shari'a a gwamnatin tarayya ma kenan, kuma har zuwa yau ba a gama yanke hukunci akai ba. Kaga wannan ya nuna kenan akwai jan kafa ta bangaren gwamnati, ya kamata jama'a su kiyaye, gwamnati ma ta kiyaye.
Matsalar masu bada bayanan sirri ga 'yan bindiga da yana cikin abubuwan da gwamnati da kuma al'umomi ke kokawa. Har ma wasu na ganin idan ba a yi maganin wannan matsala ba, to matsalar sace mutane ma ba za ta kare ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden akan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi, musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire da kuma hanyoyin biyansu. Shugaban ya yi wata tattaunawa a fadar White House a daren jiya Talata tare da Sanata Joe Manchin na jihar West Virginia da Kristen Sinema na jihar Arizona, 'yan majalisar dokoki biyu masu sassaucin ra'ayi a cikin jam'iyyar Democrat ta Biden, waɗanda suka yi kakkausar suka ga yawancin shirinsa na farko na dala $3.5 trillion na sake gina ƙasar. wanda zai samar da mafi girman fa'idojin gwamnati ga iyalai na Amurka cikin shekaru 50. Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Democrat a karkashin jagorancin Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts sun gabatar da wani shiri a safiyar jiya Talata da ta gabatar zai sanya sabon tsari na biyan haraji mafi karanci ga kamfanoni tare da sabon harajin biliyoyin kuɗi da zai sanya haraji kan mutane da suka mallaki akalla dala biliyan 1 a cikin kaddarorin su ko kuma waɗanda ke karɓar dala miliyan 100 a matsayin kuɗaɗen shiga na tsawon shekaru 3 a jere. Kungiyar IS Russian Afghanistan da kuma Al-Qaeda za su iya kasancewa a cikin shiri domin kaddamar da harhare kan Amurka da kasashen yammaci da wuri fiye da yadda ake tunani a baya-bayan nan bayan ficewar Amurka daga Afghanistan. Babban jami'i na uku na hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ya shaidawa 'yan majalisun dokoki a jiya Talata cewar sabbin bayanan sirri sun nuna cewar kungiyar IS Khorasan, wacce aka fi sani da ISISK, tana kan hanya mafi sauri don sake farfadowa da harharanta a waje, duk da cewar 'yan ta'addar Al-Qaeda ma ba a bar su a baya ba. Dukkanin Al-Qaeda da ISK suna da niyyar gudanar da ayyukan kai harhare a waje, in ji muƙaddashin sakataren ma'aikatar tsaro Colin Carl, yayin da yake ba da shaida a gaban kwamitin tsaro na majalisar dattawa. Mun lura cewar IS ta samu karfin yin hakan tun a tsakanin watanni 6 zuwa 12, in ji Carl. Al-Qaeda za ta ɗau shekara 1 ko 2 don sake kafa wannan damar.
Gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu. A Jamhuriyar Nijar, ma'aikatar haraji ta ƙasa ta kaddamar da ayyukan faɗakar da jama'a, musamman ma 'yan kasuwa, game da alfanun wani sabon tsarin biyan kuɗin haraji da za a fara zartarwa a watan Janairun shekarar 2022 da nufin daƙile yankunan masu kewayewa hanyoyin biyan haraji. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sabon tsarin wanda ake kira Facture Certifié wani mataki ne da ke hangen zamanantar da hanyoyin biyan harajin TVA, wanda ta hanyar amfani da wata na'ura za a tantance adadin kuɗaɗen harajin da ya kamata 'yan kasuwa su biya, tare da la'akari da takardar shaidar siye ko sayar da kaya, a ci gaba da ɗaukan matakan toshe hanyoyin cuwa-cuwar haraji. Kamar yadda jami'in kula da sashen waye kan al'umma a ma'aikatar DGE Hassan Kalla ya bayyana a wani taron manema labarai.
Wasu 'yan kasuwa in ka sayo kaya shigowa da su cikin ƙasa ana sa ka biya wannan harajin. Amma in zara in ka zo kuma ka sida, misali na sayo kaya na biya jika 100, in na zo na sida wata uku ne zuwa wata uku ko wata zuwa wata ne, in lokacin zubi ya sai a ce to bar a zuwa yi lissahi, jika 100 na biya wurin shigo da kayan, ni kuma na sai da jika 200, sai in rike jika 100 ta sai in zuba ma gwamnati jika 100, to mahi yawa sai a rike gaba ɗaya ma kuɗin duka, ko kuma ma a zo a nemo takarda ta sigo da kayan wanda ba na kirki ba ta jabbu, a ce ma ai ga wasu jika 100 sabbi kuma na shigo kaya da su, kenan duka biyan rikiya zanyi.
To ko ne rukunin 'yan kasuwa ne sabon tsarin zai shafa? Har ila yau ga Hassan Kalla,
a tsarin mu NIF ko kuma in ce lamba wadda ma'aikatar lahozar ta baka ita ce shaida kana kasuwa, akwai lasin kasuwanci, akwai P, akwai S, akwai R. Masu NIF P su ne wanda ƙarfin kasuwancinsu ya kai da dala 1 zuwa miliyan 100 a shekara, wannan su ne NIF P, su musu ciki. Amma daga miliyan 100 nan da an haura da dala kana cikin tsarin, kunga kenan kankana ɗan kasuwa mahi yawa bus cikin tsarin akwai wanda bus da manifikin kana da shago ko kana zuwa kasuwa kana saida saidanka wanda ake cewa sector informal su ma bus cikin wannan tahiyar
sai dai tuni ɗan kasuwa suka fara ɗari-ɗari da wannan mataki domin a cewar shugaban kungiyar ɗan kasuwa Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya akwai alamar abin na iya shafar tafiyar kasuwanci
mu ba mun kima biya jangali bane ba mun kin a dauki waɗannan kuɗi na bagare mu waɗanda aka faɗi bisa ga fasar satifi amma mun yi proposition muka ce tunda suna son kuɗin nan a dauke su cikin cordon kingdom ma'ana duk kayan da mutun ya kawo in na miliyar dubu ka kawo bayan ka biya duwa da duwa a ƙara maka waɗannan kuɗi a lissafa gabaki ɗaya a zuba mu gwamnati mun yarda
a washe garin bayyanar labarin shirin shimfiɗa wannan tsari na factor certificate shugabannin ƴan kasuwa sun yi wata ganawa da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum wanda ya umarci ministan kuɗi ya tantauna da waɗanda abin ya shafa don samu bakin zare dubban miliyan sefa ne ke sulalewa hanyoyin biyan haraji a kowace shekara a nan Niger mu farin bullo da wannan tsari na zuba ido akan hada-hadar ƴan kasuwa ko da yake ana ganin za ta yi wasu ƴan kasuwa su fake da sabon tsarin don tsawwala farashin kayayyakin masarufi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har yake da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkamu da kasancewa a shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri zamu ci gaba da jin bayanin masanin tarihi Muhammad Ai Usman kan yankin Arewa inda shirin da ya gabata ya dauko mana bayanan daular Usmaniya.
Arewa zaman ta samu duhu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
farkon wato mas'uliyar da ta rata a shine nemi ilimi sannan kuma ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo yace ga bayan ilimin addini shine ilimin fiqhu to akwai kuma ilimi na zaman duniya shi yasa kaga lokacin da aka yi badar
kai ne sai ma'anar mas'uliya
nauyin da ya rata a wayan mutum shine mas'uliya saboda haka shi yasa kaga a badar bayan an yi badar aka kama asrar quraish wato aka farauce wasu mutane daga quraish manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya iya rubutu da karatu a tafi da shi madina a ware yaran ƴaƴan sahabbai guda 10 idan ya karantar da su suka iya rubutu da karatu a sake shi ƴaƴan ta koma cikin yan uwan san kuma ya musulunta shikenan wannan shine muhimmancin ilimi saboda haka anan kaga jahilci ya kai ana cewa ka aka yara makaranta boko in ka tuna lokacin da Bature ya zo an yi matukar mu'arada wato an sama boko karan tsana a wancan lokaci amma ba su yi laifi ba saboda ba za ka zo ka ga mutane da suke tsoron Allah a wannan lokaci suke mutunta junan su suke da cikakkiyar al'ada da addini da ilimi da rubutu da karatu ba abinda Bature zai zo ya musu sanai zo daga jiran wando ya sha taba ya fitsari ya tsaye sannan a ce wai su dauki ayansa su bashi ba mutane da yawa suna ganin kamar an yi kusuri ba kuskure bane kamar a yanzu ne a halin da ƴan Boko Haram suka yi kaurin suna suna kashe mutane da sauransu kawai dan an ji ƴan Boko Haram suna fasa banki kana so dan kai kudi sai a ce ka dauki danka ka kai wa ƴan Boko Haram kaga ba zai yiwu ba to kamar haka Bature ya zo arewacin Najeriya kuma saboda nasara da makircin sa a wannan lokacin idan ya tashi zai zo a dauki ƴaƴan da za a sa su a boko sai ana cikin an tare yaran gari sai kunna taba sai zai fitsari ya tsaye saboda haka sai a watsi a fice kowa dinga daukar dan sai yana kaiwa mutane yana boyewa to sai aka wayi gari
a wannan lokacin da gangan suke yin haka ne ko kuma al'ada su
eh da gangan suka yi saboda me saboda ba yadda za a yi karusa kowace irin al'umma sai ka dauko ƴaƴan da ba su da tushi saboda haka sai aka dauko yawancin ƴaƴan da suka tafi daga ƴaƴan sarakuna sai ƴaƴan da kusan ake ganin a lokacin ba su da gata waɗannan su ne suka taru aka kawo shi yasa ko da aka zo wato mas'uliya wato nauyin shugabancin yara ta akan su dama ba su da wani abu na gado ko kuma na saki ko wani wata gogewa ko wani abu da yake da dosa ne daga inda suka fito dan haka sai suka yi wanaka wanaka shi yasa kaga shugabancin arewacin Najeriya ya lalace a matakai daban-daban kuma a farko ai sirar da wannan suka dauka sirar da wannan sun yi kokari su gyara wannan abu amma Allah bai musu tsawon kwana ba jiyun mulkin farko ya kawo su ga wannan suka iya kokarin su daga ba kuma abu ya zama illa masha Allah shi yasa yau aka wayi gari kaga yan siyasa arewacin Najeriya mutanen suna mutuwa da yunwa babu wuta babu ruwa mutane suna cikin babu ilimi mutum zai dinga daukan private jet da ne daga naira miliyan 3 da rabi ya fara zuwa miliyan 7 yana yawo a kasar nan ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai je mai imani ba zai maka haka ba wanda yake da asali ba zai maka haka ba wanda ya samu cikakken tarbiya a gidansu ba zai maka haka ba domin ai rashi ba abin kunya bane duk gidan da ka sani ko mun duke su akwai talaka a cikin su so talauci ba aibi bane Allah yana dora wanda ya ga dama talauci kuma wadata wanda ya ga dama amma wanda shugaba da ya san hakikalin me ake kira shugabanci ba zai iya yin abin da yan siyasa yanzu suke a arewacin
Najeriya wanda yau wannan ya nuna tarurrukan da yan siyasa ke zuwa na daurin aure da ake dauka kara ce ga wani babban mutum a kowace jiha a yi baki sosai ba daidai bane kenan
a'a ma Nasiru ba wai ba daidai bane zuwa tarurruka ko kuma zumunci wannan abu ne shar'antacce abu ne da Allah ya halatta shi abu ne da abin da yake amma abin da zaka duba shine ai ba dan Allah ake taron ba dan duniya ne aka ce fa kullu alaqatin la fillah fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk alakar da aka gina ta ba dan Allah ba to karshen ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a wani lafiya ba ka kalle su koda a talabijin kyalli za ka suna yi kamar angwaye ana kashe mutanen su ana kuna su muna da yan gudun hijira sun fi mutum miliyan 3 a yanzu magan da ake a karamar kididdiga amma zaka ga abubuwan da su aikin su bai fassara cewa suna tausayin mutanen su ko kuma suna kaunar mutanen su ko kuma suna da wani shiri na su fitar da mutanen su daga cikin kangin da suke ciki
Shirin Arewa a yau kuke sauraro daga nan muryar Amurka. Yanzu ga bayanan fashin baki na dattijan Arewa Alhaji Husaini Gariko.
Dalili shine talakawan sun kasa ganewa rami ko kuma halakar da suke fadawa kullum babu wasu mutane da suke zuwa su zauna su gaya wa talaka gaskiya ko kuma talakawan su shaurare su su gaya musu gaskiyar da ya kamata a yi. A'a kullum abin da suke kan talakan kowa in yayin kudi ce kudi. Kowa an yi kudi ce kudi to an baka naira 1000 ko 500 kai zabi sannan an zo ana binka ana tare ka a jeje ana kama ka ana zuwa ana daure ka ana cewa ka je ka biya kudin fansa to wannan ta'annikin idan talakawa ba su yi hankali ba to za su kwata-kwata za a daga shugabannin za su yi kishin su dalili saboda su ma ba san kishin kansu ba misali a halin da ake ciki yanzu waɗanda suke mulkin nan yanzu su ne za su sake yunkura su tara kuɗi su koma su za su yi su dawo duk matsalar da ke faruwa a ƙasar nan babu wanda ya damu da ita babu wanda yake kallanta babu wanda ya san yanda za a yi a gyara so idan aka tashi zuwa yanzu wata jama'iyyar ta fito sai a rinka ce mata ai wannan ba kuɗi wannan ba kuɗi to kuma da za su gane cewar mutum zai zo da kuɗinsa a karɓe kuɗin a zo a zaɓi wanda zai kwatanta gaskiya nake kallon da su masu ba da kuɗin mara sun shiga taitaye su to amma ba su yarda ba talakawan sun yarda a ba su naira 500 in an zo a cuce su naira miliyan 100 sun yarda da wannan amma in sun zo kana zance kallon aljihun ka suke ka ba su kuɗi demokuraɗiyya ana so a bar mutane a zaɓo su daga gidansu na ƙasa su zo su kyautata wa mutanen da suka zaɓe su to yanzu babu kuma akwai mutane suna nan a kwance ɗaya sun tara kuɗinsu sun ɓoye jera suke a shekara a fito sai su ɗauki makaman nan na kuɗin na hajji su daddoke mutane sai su kwato ƙuri'a sai a zo a zaɓe su kuma su kwance su sauran jama'a kuma su dinga kuka suna ce sun yi kuskure ko kuma sun yi kuskure ko kuma sun zaɓa abin da bai taimake su ba ina kira ga jama'ar ƙasar nan da talakawan ƙasar nan su kallaci wannan bayanin domin kada ya zama kada kuskure ya zama wata dama da za ta sa talakawa su fada cikin halin haulayi kuma ina tsoro kada a kai fushin talaka idan talaka ya fusata to fa abu ya lalace dalili da yasa nake cewa abu ya lalace yanzu duk abin nan da ake a kashe wannan gobe a kashe mai madafun iko a kashe talaka a kashe wannan to ran da talaka yake to shi ma fa ana kashe mutane ba a yi komai ba amma ana kwace man zabe zai zuba ido kallata a kwace man zabe yana je yana gani
ba zai yiwu ba to in bai yiwu ba kuwa to maganar zaman lafiya ba za su samu ba shugabanni wanda suka san girman Allah suka yadda da Allah za su yi adalci ya kamata su kallaki wannan kasar tamu fa yanzu abin da take nema kyakkyawan tallafi take nema bakaniki wanda ya iya gyaran inji wanda ya iya gyaran taya wanda ya iya walda karfan suka rurrushe su take nema mu dauka yanzu duk kasan nan yanzu wanda muka dogara cewar muka sashi a gaba za mu zo a yi zabe mu samu mafuta mai kyau shine shugaban kasa ne yanzu kowa ya yadda mun yi imani in ka taba muka ce a lokacin Buhari zai mulki irin wannan abin ya faru za mu shakka sai mu ce in ka taba mu sai mu rigima da kai in da ta so ma sai mu je in dokuwa ne a ta dokuwa da mu to amma Allah cikin ikon sa Allah mai jarrabar bayan sa ne shi na farko dai ko mu ya jarraba a ko kuma shi ya jarraba mai mulki kuma waɗanda suke ƴan ba na iya sun kame gurin sa dab duk wahalar da kashi akan sa ba za ka samu dama ka ganshi ba saboda kar ka zo ka bawa da wata shawara za ta amfana amma duk wani abun barnar take faruwa in an zauna an ba da shawara in an yi shawara an yi aiki da ita wallahi za a samu mafita akan wannan abubuwa domin mun tattara mun koma tsaro mun tattara mun bar Allah mun ce wani ne zai tsare mana ba mu za mu roki Allah ya tsare mana ba
masu sauraro lokaci ya mana halinsa sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dora a madadin muryar Amurka ni Nasura da Mail Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba daya
gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
to bari mu fara da sakon Yahaya Danna Azare da na Mairo Umar Makera tare da Umar Abubakar Odoji Azare wadanda suka ce salam BOY Hausa Allah ya sa kaddamar da kudin inera da shugaba Buhari na Najeriya yayi hakan ya zama sulhu karuwar darajar kudin kasar sai kuma sakon Safiyanu Gumin Zangon Daura wanda yace assalamu alaikum BOY Hausa daukacin al'umman Najeriya muna wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri a tafiyar da yi zuwa kasar Saudiya dan halartar taron sanya hannun jari Allah mai dumana da shugaba Buhari gida Najeriya lafiya sai kuma sakon Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kod Dinari da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa wadanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika muna maraba da wannan sabar fasaha ta inera da babban bankin kasar mu na Najeriya ya samar da fatan za su dauki dukkan matakan da suka dace wajen kare masu amfani da ita daga ƴan damfara ta yanar gizo da ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa ta zama sular habaka da talan arzikin kasar mu da ma rage hawar kayan masarufi sai kuma sakon Mahmud Salihu Kwaron na Moda Zamfara wanda yake magana gaskiya ƙauyuka da dama a jihar mu ta Zamfara sun watsi garuruwan da basu watse ba al'ummomin su sun daina kwana a ciki sai dai su je wasu garuruwan da ke kusa da su idan safiya ta waye su koma akwai bukatar gwamnatin jihar ta sa a bude layukan sadarwa da ta rufe a kananan hukumomi 13 kasancewar hakan yakan baiwa ƴan bindigar damar cin karansu babu babbaka ba tare da an kaiwa al'ummomin yankunan dauki ba
to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice
cewar Jira Abdul Fattah Burhan wanda ya jagoranci juyin mulki da aka yi a Sudan a wannan makon ya sha alwashin maida kasar ga zababbiyar gwamnati ya fara yin fice ne a shekarar 2019 lokacin da shi da wasu janar-janar na sojoji suka hambarar da gwamnatin Umar al-Bashir da ya dade yana mulkin kasar sakamakon matsin lamba da dimbin zanga-zanga da aka yi rundunar sojin Myanmar Tadmawad na murkushe kungiyoyin ƴan bindiga a yammacin jihar Chin mai iyaka da India da Bangladesh musamman Kiristoci a cewar kungiyar kabilu masu dauke da makamai shugabannin addinai da kuma na al'umma mazauna yankin ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka
sun ci gaba da zaman tattaunawa da shugaban Amurka Joe Biden akan babban tsarin tallafin tsaron lafiyar jama'a da tsare-tsaren kashe kuɗi musamman waɗanda za a bari da kuma waɗanda za a cire.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.